الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم خد دوت رمضانكم شكرا تدبو ديد دريقلو دا أربعين دا بيو هجرية ونديداتي رشاش شدا دوتا قفريلو شكرا تدبو بيو دا أشرين دا ميلادية kamo annan gari na Kumo Akko local government jihar Gombe Nigeria dan ci gaba da darasin mu da ya shafi iyaye mata a wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Kamar yadda aka saba a duk shekara, muna daukan topics, wato wasu batutuwa da ya shafi iyayen mu mata dan inganta rayuwarsu da ainihin wato kyautata zamantakewarsu da su da ainihin mazajensu. Mukan tattauna akai dan mu samar da maslaha da rayuwar aure mai daɗi. Yau topic dinmu na farko, ko gaban zancenmu na farko, shine wato mafarkin kowane namiji ya samu mata ta kwarai, ko yar kwarai, ko mata salihar. Salihar mace shine abin da zamu fara magana akai. Salihar mace, salihar ƴa, matar arziki, matar kwarai, masha Allah tabarakallah. Hikimar wannan shine duk wahalar da dama ake kai, ai so ake ku zama salihai, ku zama na kwarai. Duk wanda matarsa ta zama saliha ya more, wanda ƴarsa ta zama saliha ya more, wanda ƙanwarsa ko yayarsa ko danginsa suka zama matan kwarai ya more. Kuma shine mafarkin dukkan wani namiji, Allah ya masa arziki ya samu mata saliha. Zan buɗe zancena da fadin Allah ta'ala da yake cewa fasalihatu قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الله يا أمتي ما تنقري ييبيسو بعد أن كومي بصبو دسنس كنتدو دن نسفو في نعلهين يتي فصالحات صالحي لكشم ماتا كما يدى أنا سامو النميج ما يزم الصالحي namijin kwarai. Yau duk wanda zai aure sai ce da Allah ya mana addu'a, Allah ya bamu mata na kwarai. Duk wacce za ta yi aure ita ma sai ta ce Allah ya bata miji na kwarai. To wace ce wannan mata ta kwarai din? As-salihatu minan nisa qanitatun. Abdullahi ibn Abbas yace su ne mata da suke masu da'a, al-muti'atu li azwajihinna, masu yi wa mazajensu da'a. Yanzu kin ji, in kina so ki zama salihar kwarai, saliha yar kwarai, to ki zama mai yi wa mijinki da'a. In ma baki auren baki shirya, za ki zama mai bin miji. Bin miji dalili ne da yake sa mace ta shiga aljanna. Saba wa miji sababi ne da yake sa mace ta shiga wuta. Kamar yadda shi ma namijin in ya cutar da matarsa, dalili ne da zai sa ya shiga wuta. Ibn Abbas yace qanitat al-muti'atu li azwajihinna, sune masu yi wa mazajensu da hafizatun lil ghaibi, waɗanda suke tsare mazajensu a lokacin da ba sa nan. Abinda ake nufi, Imam Suddi yace تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. ما ترقري إتشي ميكياي و دوكير مزنتا إذن بايانا حكا كما تنا كياي و متنشن كنتا يا يند مزنتا بايانا كما يدى إمام ابن كثير يكاو أجهن لكاب من كثير الزا أنا أقول إن قبر مكان أنا أقول أبي دم أتد تضمنتو المبوزرة مي المبزرنشي مي برناد كاين أبنشي مرد توسي مرد جنكي مي كتا كتا دكاين مجي تو تضمنتو صالحا المبزرنشي دا دوت يسا المبزرنشي دا أبنشي المبزرنشي دا سترة almubajjaranci da kayan yara duk abin da za a sa kudi a saya ko mutun ya sa mutuncin sai samu abu ya kawo mata almubozara tana da wahalan sha'ani ba ta iya kiyayewa to kiji in dai kina so ki zama mata kwarai ki zama mai kiyayewa dukiyar mijinki arzikin mijinki ma yau yana daga cikin wahalar da maza suke sha a hannun matansu shine rashin kulawa ko jiya din nan wani sai da yimin waya yana kuka dangane da matarsa yana neman ya rabu da ita saboda me saboda yace ba ta da tausayi yace ba ta kulawa yace wallahi duk abin da zan siyo shi na kawo shi wato sai ta lalata shi sai ta balla shi sai ta waje-waje shi in sutura ce ka bata sai ta lalata idan ta kalma ne ka kawo mata sai ta lalata idan wani abu ka kawo na amfanin gida wallahi sai ta lalata shi ko ti ta bari yara sun lalata shi yanzu a irin wannan rayuwa ya ku iyaye na mata ku zama ba ku da tausayin mazajen ku akan abubuwan da suke kawo muku na alheri kuma ana nan ana ta zage-zage ana kuka ana cewa babu 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 kullun cewa kuke babu to mutum ya kawo kuma ba a kula masa ba akwai wanda a gidansa abinci idan an yi wallahi mai ko man gyada ko manja wallahi sai an tsiyaye shi sai an tsiyaye shi a ƙasa dan ba zai ci ba yayyawa saboda mai ana kawo mata shi a wadace a yalwace tunda ana kawo mata galan din mai ana kawo mata jarka ta mai ana kawo mata kaza ana kawo mata kaza za ta zubar da shi ina faɗin wannan musamman ga masu aure da kuma ƴan mata da za su yi aure nan gaba in kina son zaman lafiya a gidan mijinki mijinki ya so ki ya ƙaunace ki ki zama mai killace abubuwa musamman a irin wannan zamani lokacin da ake cikin kuncin rayuwa ake cikin talauci da rashi to ku zama masu kulawa ku daina wulaƙanta sutura yanzu yaro za a yi masa dinki kala kaza amma sai ka zo ka tarar da kayan yaron nan sun yayyage uwar ba ta damu ba kayan yaron nan ya zuba su a cikin kaza uwar ba ta damu ba kawai illa iyaka kai sun mai da kai kamar bawa kawai da abu ya lalace sai amma waya a ce abu ya lalace ba a killacewa ba a kulawa wannan zalunci ne da mata suke wa mazajen su ji tsoron Allah sannan hafizatul lil ghaibi din nan malamai suka fassara sun ji yace rahimahullah tana kare mutuncin kanta in mijinta ba yana ina matan da suke chatting da mazajen mutane ina matan da kullum idan ta yana kan WhatsApp tana hira da mazajen mutane ina matan da suke bugawa wasu mazaje suna waya da su ina mata masu boyfriend yanzu abin da ake yi shine wani abu shi wai boyfriend abin da ake nufi da boyfriend shine mace ce za ta zama tana da aurenta fa da mijinta fa amma wallahi tana da saurayi sai ta samu wani yaro matashi mai karamin shekaru sai ta rinka soyayya da shi wallahi wannan zalunci ne da rashin tsoron Allah ya ku iyaye na mata kuma har ma hira suke a tsakaninsu boyfriend ɗinki nawa guda nawa kike da shi wai mijinta watakila baya gamsar da ita a mijinta baya da kirki a mijinta baya da kaza a mijinta talaka ne a mijinta ya tsufa a mijinta dan suwa ne ba dan suwa ne ba to bari ta nemi saurayi su rinka soyayya yanda yarinya budurwa take zama ta yi hira ta yi soyayya
da taurayin ta mai neman ta wai yau matar aure saboda rashin tsoron Allah ita ma haka take bugawa samari waya wai tana da wai taurayin ta wai matashi wai suna hira da shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani mutum ya zo neman aure yake mun magana yace da Allah akbar sallahu ko cikin dalibanka hada ni da matar kirki daliba ta kirki wacce za mu yi rayuwar aure mai addini mai ibada amma ba na son wacce take da ra'ayin boyfriend nace meye boyfriend yace wallahi yana da matarsa ko yana da matarsa duk suna da boyfriend kowa tana da saurayinta bayan shi mijin ba yanzu wannan wani sabon yayi ne na shedanci da rashin mutunci da matan aure suka kirkiro shi suke saboda lalacewa kallace kallace yayi yawa duba fimafimai na turawa yayi yawa duba wasan kwaikwayo da drama yayi yawa an kawar da mutane daga tarbiyya islamiyya an dora su akan tarbiyya wacce take ba ta musulunci ba to wallahi kowa ya kula da matarsa shi yasa na sha faɗa a wa'azina a karatuna idan ka kaf akan wayar matarka halal ne mutum ya rinka bincika waye da waye matarsa take alaka da su wani ya gaya mun yace wallahi sai dare yayi in ya kwanta yayi bacci matan nan za ta fita ta saka kayan bacci ta sa kayan bacci ta fita falo ta je tana video call da wani saurayinta mijin shi kuma miskini yana can yana ta mun shari farar yana ta bacci matar ashe ta fita tana falo ta haska wuta daga ita sai matsatsun kaya na bacci tana daukan hoton kanta tana turawa wani wai tana hiran dare da shi yace kamawa yi ana yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba wannan ba ki zamanto salihar mata ba ba ki zamanto cikin hasadatul lilghaibi ba shi yasa kuma yana daga cikin illar mutumin da zai je auren duk wanda ya je auren yarinya mace ya je auren mai tarin samari to wallahi sai yayi da gaske dan wallahi za ta zo ba mamaki kai din ba kai ne a gabanta ba wannan samarin nata su ne a gabanta yara ƴan matan zamani su ta hira da samari kuma wai an daura mata aure da salatin annabi wannan zalunci ne wannan ba daidai bane ku sa ido akan matan ku kula da su saboda zamani al'amura sun zo abubuwa sun lalace in ba haka ba za ka zo a mai da kai kai ba kowa ba a gidanka kai ba kowa ba matarka ba ta damu da kai ba tana nan tana harka da wasu maza wani ma cewa yayi wallahi har girki take yi girki girki lafiyayye ya bata kudin cefane shi ya tafi wani gari yana aiki tana yi wa wani kato girki yana can yana kwance matan nan tana hada mai girki tana kai masa dan bala'i da kanta take kai masa ta kai masa ya ci abincin ya koshi kuma ta bashi mutuncinta yayi alaka da ita ta dawo gida kuma ta buga wa wancan mijin nata na sunna ta ce kayan abinci ya kare Allah ya isa wannan ba daidai bane ba Imamu Afa da Imamu Qatada suna bayani akan wannan ayar suka ce ai matar kirki ko matan kirki su ne waɗanda yahfazna ma ghaba anhu al-azwaj min al-amwali wa ma yajibu alayhinna min siyanati anfusihinna lahum matan kirki su ne waɗanda suke kiyayewa abinda mijinsu ya tafi ya bari na dukiya gona ce watakila dabbobinsa ne watakila arzikinsa motocinsa ne watakila kar a bari yara su ta ɗauka suna ta'adi a kayan abinci ne ya bar miki a ajiyar kuɗi ne ya baki a wani abu ne na arzikin mai gidanki a kayan abinci ne to ki kokari ki kiyaye da kuma abin da ya zama wajibi su kiyaye na mutuncin kansu ga mazajen Allah ya kama zamani yanzu mutum kawai fa sai ya zauna yana danne dannan waya kawai ya yi gisin kawai sai kira mace wani shi shedancinsa ya fi son matar aure akwai mazinatan da su kawai da matan aure suke zina da haka da ya buga kawai sai ya kama mace su ta hira suna labari dan me zaki bada haɗin kai dan me zaki yadda wani yana hira da ke alhali da mijinki na sunna to malaman musulunci sun faɗa mata masu amana ba sa bari suna magana da wasu maza ba mazajen su na aure ba ba sa yin alaka da wasu maza ba mazajen su na aure ba ba magana ai abokina ne tare muka yi makarantar sakandare da shi, abokina ne tare muka yi jami'a, wallahi yana da mutunci, yana kula da ni, yana bani satar ansa, kaza kaza, abokin yayana ne, kowa ya da sauransu. Na sha gaya muku a karatu, wani ya zo gidansa wata rana ya tarar da wani ƙato kaya guda a falansa, an kwantar masa da kujera 3-seater ya miƙe, an dafa masa indomi da safe da ƙwai, ya ci ya ƙoshi ga takalmansa ya kwanta, wai har mun shari ya ɗauke shi a ɗakin wata mata da ba matarsa ba. Mai gidan ya dawo ya tarar da takalma a ƙofar falfa, yaya aka yi da ya tambayi matar, sai ta ce ai abokin karatunta ne, ai ku ji maguzanci, ku ji rashin addini, ku ji rashin tsoron Allah, abokin karatunki ta sai ki tattare ki tafi gidansa tunda baki da hankali. Babu rashin hankalin da ya wuce wannan. Idan mutum mai kishi ne ya ga wannan, to auren ya riga ya mutu. In kuma mara kishi ne zai lallaba a ji a yi. Allah gyara mana halin mu. Ku kiyaye mutuncin mazajenku a kansu. Ana maimaita wannan, ma'ana ki kare kanki, mutuncin ki kare mijinki ne. Amma yanzu wata in ta fita kasuwa sai ta yi abokanai maza. Radio fa mai yanzu yin mata radio daga sauraron radio fa program na radio, sai ki ga mace ta nemi lambar wayar mai wannan program a radio, tana buga masa waya suna hira da shi saboda sakar shi da rashin sani. Ya kamata ballantana mata da suke zuwa makarantar boko, matar aure da a makarantar boko, su ta abokanai, a yi ta group discussion, har ɗauko ta ake a mota ana kawo ta gida. In an yi magana abokin karatunta ne. Abinda zai da haskaka mana wannan aya da na buɗe mana, fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah, faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi hasan wanda Ibn Hibban ya ruwaito shi, riwayar Abi Huraira da isnadi wanda yake yana da rauni amma malamai sun inganta shi, dan Imam Ahmad ya ruwaito shi, riwayar Abdurrahman ibn Auf da isnadi hasan yana da shawahid. Manzo Allah yana cewa idan sallatil mar'atu khamsaha wa samat wa hasanat wa tufarjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sha'a. A wata riwayar wa samat shahraha, idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar, ji annabi ga albishir gare ku ya ku iyayena mata, duk matar da ta kula da khamsus salawati salloli guda biyar, kuma ta kiyaye farjinta, ta kiyaye mutuncinta, ba ta ba da mutuncinta ga wani ba, duk matar da ta yadda ta yi alaƙa da wani wadda ba mijinta ba, to ta ɗauki mutuncinta ne, ta damƙa wa wani ƙazami, kuma ba ta yi koyi da matan kirki ba, ta kiyaye mutuncinta, kuma ta yi wa mijinta da'a. Wa a ba'ad ba'alaha, ba'al ana nufin zauj, an gane ko? Wa bu'ulatuhunna a haƙƙu bi raddihinna, kamar yadda Qur'ani ya ce bu'ula al-ba'alu ba'ala, ana nufin miji, ta bi mijinta. Indai ta yi wannan, ta yi salloli biyar, ta kiyaye mutuncinta, ba ta je ta yi zina da wani ba, sannan kuma ta yi azuminta na Ramadana cikakke, to a kiyama Allah zai ce ke baiwa Allah ga ƙofofin aljanna nan, ki zaɓi wanda ki ga damar ki shiga ta ciki. Allahu akbar. Dakhalat aljanna min ayyi abwabil jannati sha'at, za ta shiga aljanna da kowace ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna da ta ga dama. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyun nisa'i khairu, a cikin mata kamar wacce mata ce tafi alheri? Sai annabi ya ce ita ce wannan matar da idza, wato allati tasurruhu idza nazar, mai faranta wa mijinta da ya ganta sai ya ji daɗi, sai ta faranta mai rai, suna haɗa ido da mijinta sai ta rinka murmushi na soyayya, murmushi na nuna ƙauna, murmushi na tausayi. Akwai murmushi sakin fuskan da ake yi wa miji, masha Allah, ya ji daɗi, hankalinsa ya kwanta. irin wannan mata ita ce ta kware ba wacce za a kalle ta turbi ne fuska kamar fuskar shanu ba kamar fuskar shanu saniya a turbi ne ba alamar rahama ba jin kai wani ya ga yawa mata sai ce yanzu ke kullun yanzu ke yanzu kullun ni dai ba rahama da zan gani a fuskar ki hukunci ki hukunci Allah yi ni idan ku canja ki ka canja tana murbuda baki sai ka ce bakin gasiya wai haka take wai wai haka Allah yake in zaka canja ta ka canja ta a'a kan ba haka Allah yake ba ai ita mace an san ta da sakin fuska ai an san mace da walwala ga mijinta ta hanyar fuska kawai da zai gani wallahi sai rinka jin Allah Allah ya dawo gida dan ya ganki ki mai wannan murmushin ya ji dadi to wannan mata ta kwarai ko yarinya ko tsohuwa ko budurwa ko wace ce mai miji mai aure to ta rinka yin wannan shine za ta samu dacewa manzo Allah ce wa tuti'uhu idza amara kuma tana yi masa da'a yayin da ya mata umarni ita ce matar da take yi wa mijinta da'a idan ya mata umarni yi kaza tuntunin ta tashi amma yau wahalar da maza suke sha a hannunku mata shine ba kwa bin umarni da yawan ku mutum yana zaune da matarsa yi kaza wallahi ba tashi ba nace aje ayi kaza insha Allah ba za ta yi ba in ya matsanta ni fa dan Allah karka takura mun dan Allah naji amma ba za ta yi ba ko jiya din nan wani ya kira ni ya mamu fatawa jiya din nan kamar yadda na gaya muku yana cewa wallahi akar makallahu ga ta nan matata yace wallahi sai in je in dawo wallahi abincin da zan ci bara ta dafa muku kuma zan mata waya in ce gani nan zan dawo ayi min kaza yace wallahi haka zan dawo bara ta yi ba kai wasu mata suna buga duniya a cikin gidan aurensu sai hakuri yace wata rana ina gaggawa zan fita zan je taro na mutunci nace ga kaya nan ba guga dan Allah ce maka ga ayin nan dan yayyafa ruwa ki dan goge min ki gyara min rigata ni ma in fita da mutunci cikin mutane yace wallahi mallan haka ta zauna wallahi ba ta yi ba bazaki ba tace ba zan yi ba haka nan sunkuya na kama kayan nan na goge na gyara na fita yace ba ta bin umarni shine damuwa na da ita to kin fita daga layin matan kirki duk matan da miji zai umarce ta yi kaza ba ta yi ba to wallahi ba ta cikin layin mutanen kirki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tukalibuhu fi ma yakrahu fi nafsi hawa mali ba ta saba wa mijinta cikin abin da baya so matan kwarai din nan salihar mata din nan ba ta saba wa mijinta cikin abin da baya so ta aikata abin da baya so akan dukiyarsa ko akan kanta watakila kazama ce ya ce baya son kazanta dan Allah dubi ki rinka wanka naji ni kullum wanka ba zan iya ba yawwa ni ban maka alƙawarin zan yi wanka kullum ba haba mai haba dubi haba ke kuwa ai wanka ado ne ga mace alheri ne mace ta yi wanka ta gyara jikinta mace ba a son a ganta da datti ko kazanta ko a ji jikinta yana doyi ko yana wari ba a yi an wuce wannan tsohon iyayi ne wannan to amma ba za ta yi ba da'a ba yau rikici ake da mata akan kitso fa kitso in miji ya ga kan matarsa a wargaje zai ce dan Allah ki rufa min asiri yau kafin na dawo dan Allah ki rufa min asiri ki je a gyara kan nan wallahi wasu matan da ana aski da mazajin su aski ya kamata su rinka musu kwalkwabo a katse ta tas shi ya fi alheri saboda me bala'in datti da kazanta da yake cikin kanta ba ta kulawa ku yi haƙuri ina gaya muku waɗannan maganganu ne wallahi saboda ku gyara ku samu ingancin rayuwa a gidajen mazajin ku duk namiji ka tambaye shi ba ya san kazanta sai dai miki kawai ciye shi amma kazanta ɗakin ki baya shigowa yanda kika san gumus haka zaka ji wani tiriri yana fitowa na bala'i a ciki tsabar rashin kulawa banɗakin ki baya ganuwa dan abubuwa da ake a gyara banɗaki a sa ƴan abubuwa na kyautata banɗaki ba ki yi kitchen ɗinki baya ganuwa hajiya abubuwa da yawa da ake yi na kulawa da kitchen na kaza da sauransu ba ki yi an samu matsala saboda ba ki da kula kina da ainihin wato rauni irin wannan abuwa ya kamata iyayena mata wallahi su kula da shi saboda samu ingancin rayuwa babu abin tausayi irin mace ta zauna a gidanta mijinta baya jin dadin zama da ita ita ma ba ta jin dadin zama da shi duhu yana ta dukan duhu so in kun kula da waɗannan abuwa suna daga cikin abubuwan da suke ainihin wato samawa mace matsayi kenan a gidan mijinta na farko dai ki kokari ki zama saliha mai aikata alkhairi almusina ila alzawj mai kyautata wa miji duk abin da za a yi wa miji a kyautata masa ya ji daɗi to da Allah a daure a yi ya ku iyaye na mata haka kuma duk abin da za a yi wa miji ya ji ba daɗi a daure a yi afuwa a kai da kai a yi nesa da wannan abin kada a cutar da miji dangane da wulakanta shi ko tozarta umarninsa sifa ta biyu dole ne matan kirki su zama tun mutum atul li azwajihinna masu yi wa mazajen su da'a amma cikin abin da bai zai fusatar da Allah ba na'am ana yi wa miji da'a a cikin abin da yake ba saban Allah ba ne dan annabi ya faɗa cikin hadisi kuma ya zo cikin maganganun malamin fiqh la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yin da'a ga wani abin halitta kowaye shi wajen sabawa Allah inde ya umarce ki da ki abin da zaki sabawa Allah to bai kamata ki bi shi ba a nan gurin sai a bashi hakuri ba za a bi shi ba kamar ya miji ya rinka umartar matarsa ta rinka fita ba hijabi yace shi haka za ta fita ba hijabi kun ga wannan ya umarce ta da sabon Allah ko kuma miji ya rinka gayyato abokanansa gidansa kuma ya hana matarsa ta suturta jikinta wannan abun na buga muku misali da shine dan yana faruwa wata tayi fatawa take cewa mijinta bashi da kishi ya tsani hijabi ke bai abin da ya kamata ya matsanta mata ta rinka sa hijabi ta rufe jikinta shi kuma hijabin ne baya so a duniya ba abin da ya tsana irin ta saka hijabi da haka shi baya sayin hijabi a gidansa kuma in ya ga hijabi a gidansa sai ya dan mataki dan duniya kenan tace baya san hijabi ya zan yi da shi nace ba za ki matsa'a ba ki saka hijabin ki idan za ki fita in ya ga dama ya sa reza ya yanka hijabin ba shi da haƙƙin ya saki tsire ki ki fita ba haƙƙinsa bane tace kuma abu na biyu sai ya rinka gayyato abokanansa sai ya ce kar in saka hijabi tace wallahi malam abokanansa har taba ne suke yi a gabansa subhanallah abokanansa su taba jikina a gabansa kamar wasa abokin miji ya zo ya kama ta ya taba kafadarta ya rike hannunta tace a gabansa ake wannan tace malam ta kaice maka zance akan samu wasu cikin abokan mijin na wasu zo su neme ni wato lokacin da naji wannan fatawar hankali na ya tashi kware nace yanzu mutum musulmi mai tsoron Allah mai tarbiyya islamiyya bahaushe ko bafulatani da ya san kunya yanzu zai yadda da wannan gangancin ka gayyato abokananka gidajenka ka hana matarka ta sa hijabi ta rinka zirga-zirga tana ba su abinci tana ba su abin sha har ma su sa hannu su taɓa ta yanzu dama wannan abin zai yiwu a haka la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah irin wannan mijin ba za a yi masa da'a akan wannan abin ba sai ki ce a'a nace da abokanan sun zo ki shiga daki ki garkame ki rufe ya je can ya gama hirarsa da abokanansa amma ke karki yadda wani abokin miji ya zo har ya samu damar da zai taba jikinki ya gama da ke ya cuce ki ya kuma cuci 'ya'yanki ba zai ganki da mutunci ba ba zai ga 'ya'yanki da mutunci ba to wannan fa mijin ne yake bari matar ta yi masa haka ga abokane saboda shi yana son abokanansa. Sifa ta uku manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi kuma ayat ta zo, matan kwarai su ne waɗanda suke muhafizatun ala anfusihinna fi ghaibati azwajihinna, masu kiyayewa mutuncin kansu lokacin da mazajen basa. Irin abuwa da suke faruwa na zamani na yawan hira a waya, yawan WhatsApp da mata suke yi da abuwa, za mu yi bayani a kansu insha Allah nan gaba cikin darussan da za mu tattauna a kai da yardar Allah. Sannan kuma ba sa nuna wa mazajensu illa abinda zai faranta musu. Wannan gaba ta biyar kenan a cikin wannan aya da wannan hadisi za mu ɗauka. Sakin fuska, husnul mazhar, talaqatul wajhi wa husnul mazhari wa tasliyatul zawj, abuwa ne guda uku. Sakin fuska wa miji, yi masa murmushi da yan dariya ta farin ciki da nuna kauna da annashuwa. Sannan kuma kyakkyawan yanayi, ya ganki kin yi kwalliya, kin yi kunshi, kin in mai son kunshi ne, kin yi lalle, kin gyara kanki, kin saka ainihin abubuwa da za su dauki hankalinsa ya ji daɗi, ya ganki ya sha'awa, ya ga matarsa ta sunna ba sai ya daina kallon mata a waje ba. Kin tsaftace ɗakinki, kin tsaftace kitchen ɗinki, kin tsaftace duk inda mijinki zai gani. Malamai suka ce matan kirki suna da husnul mazhari, ba sa nuna wa mazajensu abinda ba sa so su gani. Yanzu akwai mijin da ya tsani in ya dawo ya ga famfos ɗin yaro ya yi kashi ba a je aka ɓoye aka jefar da shi ba. Amma ke kuma ba ki da tsari, balla ga za ce ki yaro zai yi baya haya, yaro zai yi fitsari, famfos ɗin za ki naɗe ki ajiye shi a kusa da kwanon abincin mai gida ma watakila, saboda ba ki da kimtsi. Wani da ya gani abincin ya fita a ran shi. Yanzu akwai mijin da daidai da breziya ta mace ko ƙananan kaya ko wandan mace baya so ya gani, karki yadda ki bari ya gani. Amma yau sai ki ga mace matar aure fa, matar aure ta yi al'ada, audigar da ta yi al'ada, sai ta bashi a kitchen a toilet ɗinta, mai gidanta ya zo ya ga wannan jinin, subhanallahi al'azim. Wannan wani irin ƙazanta ne wannan. Matan kirki la yurina azwajahunna illa ma yusirruhum, ba sa nuna wa mazajensu, ba su bari mijinsu ya ga wani abu sai abinda zai ji daɗi, ba abinda zai baƙin ciki ba. Daga cikin mata akwai waɗanda yaransu za su shiga toilet ɗin waɗanda suke tarayya da mazaje ne, yaro ya shiga banɗaki ya lalata banɗaki daidai da flushing, a wanke banɗakin a tsaftace shi a gyara, mai gida ya zo shiga, wallahi sai dai ya dawo ya tarar da yara sun zabga kayan ajiya kashi waliyazu billah, amma uwar bata gyara ba. Kin ga kin nuna wa mijinki baƙin ciki, kin nuna wa mijinki rashin tsari, kazama ce. Kai wata kam ita ce ma za ta je ta zuba shi, ba za ta watsa ruwa ba, ba wai ƴaƴa ba. Namiji bayan so ya ga wannan, dangane da abinci. Akwai matan da za su zo suna abinci, suna tsifa suna abinci, da haka rabin gashin da suke tsifa a cikin miyar ta ko tuwanta zai kare. Maza sun sha zuwa su tsinci gashi, wani ya ja loma ya hada da miyar ya kubewa mai yauki ya buga, yana taunawa sai ya ji wani abu ya ƙi tafiya, yana sa hannunsa da ya jawo sai ya ji wani zare yana ta fitowa ya ƙi ƙarewa. Yoo, dogo gashi nan kamar igiya ta guga, ashe wai gashi ne. Yaya aka yi haka? Wallahi gashi na ne, na yi tsifa ne, iska ta ɗauka ta shigar da shi. Ki duba rashin tsari bai wa Allah. Gashi, ganin gashi a cikin abinci illa ne, kuma yana nuna rashin kulawarki. To karki yadda ki nuna wa mijinki abinda ba ya so, ki nuna masa abinda yake so. Man iza nazara ilaiha asarratu, annabi ne ya faɗa ba ni na faɗa ba, mata kirki idan mijinta ya ganta sai ta faranta mai sarai. Amma ba yake zamanto mai ƙazanta ba da rashin kulawa. Ga barin yara da ƙazanta, akwai mijin da baya so ya ga ƴaƴansa a cikin ƙazanta, shi ma duk wanda yana ciki. Kullum idan mai gidanki zai dawo, ki tabbatar yaranki suna cikin tsafta, kin wanke su, kin sa musu foda. In yara ne ƙanana, an fesa musu, yaro ya zo babansa ya ɗauke shi ya je yana ƙanshi, ya san kina da kula wannan aikin ki ne waye zai miki in ke biki ba wa zai gyara miki danki wa zai gyara miki diyarki wa zai kula miki da iyalinki amma a zo a tarar da yaro yayi bayan gida ba wanke ba yaro ko mai aiki bata kula da shi ba ga majina jabe jabe ya zo gaban ubansa ya shafa masa majina yayi wa mai fil ku rinka yin abin da zai kare mutuncin ku ya ku iyaye na mata kar ku yi abin da mijinki zai rena ki daga cikin abubuwan da maza suke rena mata namiji ya rena ki ya ganki a ƙasa shine kazamta matukar kika zama kazama to tabbas mijinki wallahi ba zai ganki da kima ba zai ta miki fada ya ta daka miki tsawa yace kazama kawai wani yana kukan wai matarsa ta zo tana kawo mai abinci kullun daga shi sai ita a gida sai ta yayi ba wani hijabi hijabin har yayi sifirin kun san sifirin ko saboda tsabar rashin guga ya nade ta baya ga manja a jiki ga koko yara sun sha ga majinan yaro ya abin nan haka raɓe-raɓe za ta zo rabin hijabin ya lullube abincin shine yanka mata bakar magana ya ce ke dai baki da mutunci yanka mata wannan kalma ita kuma rance ta ji ba daɗi me yasa ya za a rinka yi min irin wannan ba a zuwa wajen miji da kazanta ya ke yar uwata ba a yi in kina son mutuncin ki ya karu a wajensa sannan kuma ana rarrashin miji shine tasliyatu zawji yi wa miji rarrashi na'am ransa yana iya ɓaci ran miji yana iya ɓaci wataƙila a kasuwa aka ɓata masa rai wataƙila a wajen aiki aka ɓata masa rai wataƙila ke kika ɓata masa rai wataƙila ƴaƴanki suka ɓata masa rai wataƙila maƙota suka ɓata masa rai da zarar an ga miji ya dawo gida yana cikin damuwa to a rarrashe shi manzo Allah wata rana ya je kogon Hira ya dawo farko-farkon yi masa wahayi ya zo shi yana cikin wani yanayi Nana Khadija ta gan shi a cikin wannan yanayi ta zo ta same shi yana zammiluni a lullube ni miji ya dawo gida yana ce a lullube shi hakan ta ɗauki mayafi ta lullube shi don me don ta faranta wa mijinta ta ga yana cikin wani yanayi ta ce me ya same ka ya ce na ga wani abu ne da ya ban tsoro ta ce kalla la yukhzika Allahu abadan kalla ba zai taɓa yi wa ba Allah ba zai taɓa tozartar da kai ba har abada ya Rasulullah saboda kana ɗaukar nauyin mutane kana taimakawa mutane kuma dukkan wani abin da ya samu mutane na bukata kana taimaka musu kana sada zumunci tahmilul kalla wa tasilur rahima wa tu'inu ala nawa'ibid dahri nan da nan ta ɗauki mijinta ta kai shi gidan wani ainihin wato babbanta Waraka ibn Nawfal ta ce kai malami ne ga mijina abin da ya same shi yana cikin damuwa a lokacin da yake gaya masa ai kai za ka zama annabi ne nan gaba wannan wanda ka ga ya zo maɗin ai mala'ika Jibrilu ne hadan namusul ladhi unzila ala Musa wannan shine mala'ika sahibu sirri da aka saukar wa annabi Musa ma an saukar masa irin wannan waye masa wannan matarsa amma mutum ya dawo gida matarsa sai dai ta daɗa ƙulla mai baƙin ciki da ɓacin rai na farko ba sakin fuska ko kuma ka dawo ma ka tarar da ita wayarta ne a hannunta haka yanzu matan zamani kana dawowa kana assalamu alaikum wallahi kanta yana kan wayarta ta ɗaga ma ta kalle ka ba za ta kalle ka ba in ka ci sa'a ta ce wa alaikum assalam inda kaya a hannunka ba za ta karɓa ba kai za ka je ka ajiye kai ta raɓa raɓe kai ta kame-kame ina za ka zauna ba ka san inda za ka zauna ba a tanadar maka inda za ka zauna ba amma iyayenmu da kakanni mun sani da wallahi muna yara mun sani iyayenmu kafin iyayenmu maza su dawo wato mijinta kafin ya dawo wallahi ta shimfiɗa mai tabarma ta ɗauko sallaya ta shimfiɗa ta ɗauko buta ta wanke hannu ta ɗauko abinci ta ajiye masa ta zo ta yi tagumi tana zaune tana jiran mai gida ya shigo yana zuwa billahi azim yana ajiye hularsa za ta ɗauka ta ajiye ta gyara masa abinci ta buɗe mai ta zuba masa ya ci a zuba masa ruwa ya wanke hannunsa matan zamani fa in ka ci sa'a ma wai ka mata gata ka daukar mata yar aiki sai ta ce ke wance dauko ki kaiwa mai gida abincin sa ita ba za ta kai ma ba saboda tana chatting da waya a hannunta daukar abinci ma a kaiwa mai gida ma yau ya gagara zamani ya zo da yawa mata ba sa iya daukar abinci su kaiwa mai gidansu akwai mutumin da yake kuka yake cewa shi bakin cikin da yake damun sa in ya dawo gidansa matarsa kurin ta maida masa ƴaƴansa kaman su ne matan saboda Allah ya masa arzikin ƴaƴa mata yace wallahi in ya dawo ƴaƴansa da suke mai service sai a ce yasa budurwa ta je ta zuba masa shayi yasa budurwa ta je ta hada masa kunun zaki yasa budurwa ta dauko abinci ta kawo ita uwar fa tana can a kwance ƴaƴansa suke masa hidima yace to ni kan mai na shiga uku ranar da ƴaƴan suka yi aure ya zan yi kuma ba ta yi wannan rashin wayewa ne ko da kina da ƴaƴan da za su miki hidima su miki hidima akan aikin kitchen su miki hidima kana amma service din miji hidima wa miji kawo wa miji abinci kawo wa miji ruwan sha wannan aikin ki ne ba laifi bane an aiki yarinya sau ɗaya sau biyu amma ya zama ɗabi'a mutum wai in ya dawo gidansa wai yarsa ce za ta kawo mai abinci ina uwar sai da ake so ya zo ya ganki cikin ni'ima ya ga kina masa hidima kin zuba masa kaza to ba ma ya ba yanzu yar aiki za a sa ta yi maka hidima yarinya budurwa da ta kawo mai aiki a gidanka ita za ta kawo maka abin karyawa ita za ka yi ta karo da ita a idanka idan ka dawo da ranar za ka ci abinci ita ce dai za ta ɗauko abinci ta kawo maka in ka dawo da daddare wannan yarinya dai ita za ta kawo maka shine aka samu wani kawai sai ya juya kuma yake neman yar aikin wallahi to ita yake gani kullum tunda baki da kishi kina ta nuna masa ita mai kun ki boye masa ita yana kallon yarinya budurwa ke ku kin tsufa kin fara expire kin kiki je ki masa hidima da haka sai fara neman ta kuma wallahi ile din haka din aka kama shi din yana neman ta to wasu kuma masu aiki maza akwai gidajen da suke daukan masu musu kuku maza dan haka matar ba za ta je ta kai wa mijin abinci ba wannan kuku mazan su suke dauka su kai wa alaji abinci me amfanin ki a gidan ta ki da kishi wannan duk abubuwa ne na rashin kulawa da miji wanda kuma ku sani cewa rayuwar ku ya ku iyaye na mata ta gizo ne akan ku kyautata wa mijin nan ku shiga aljanna fa ku daina rutuwa da rayuwa ta yahudanci rayuwar ƙarya da ake raba ku da mazajen ku a raba ku da hidima wa mijin ku miji ya tafi gona miji ya tafi kasuwa miji ya tafi office miji ya tafi aiki miji ya tafi kaza kuma ya dawo ba za a yi mai hidima ba to wa za a yi mai hidima idan ba a yi wa miji ba ku zama masu kulawa da mazajen ku in ya zo da fushi to ki ga ya zaki ki saukar da fushin nan da ya shigo ransa a bace ke to yau kuma gida ransa a bace ke to yanzu ya zan yi wace dabara zan yi me yake so ya bashi dariya ko me zan masa in kwantar mai da hankali duka sai kin rinka lallaban sa kina rarrashin sa kina fadin alkhairi akan sa kina cewa lafiya dai me yasa ne ka bata maka rai ake yi ni wallahi na shiga cikin tashin hankali ni yau a cikin damuwa nake zai ce karki damu ba matsala da Allah ba ya riga ya wuce ki ja hankalinsa ki gaya mai magana mai daɗi ya san cewa in ya dawo gida yana da matar da za ta kula da shi amma ya laifi ina ma iyayenmu mata sun fahimci wannan karatu Allah ya gane da mu don haka ya ku ƴan uwana daga cikin abubuwan da ya kamata a yi wa miji na kulawa da shi cikin hasilatul lilghaibi kar a fita daga gidansa ba da izininsa ba kar a fita kar a yadda a fita daga gidan miji ba da izininsa ba ba da yaddarsa ba a tambaye shi ko da kofar gida za a je a tambaye shi ko da gidan uwa ko gidan uba za a je a tambaye shi wannan shine zai kara miki mutunci a idan mijinki kuma ya tsare miki darajarki ya kara miki matsayi a idan saboda ya san kina kula da haƙƙin Allah kina kula da haƙƙin aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi yace nisa'ukum min ahlil jannati alwadud al'aud ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tada yadaha في يد زوجها وتقول لا أذوق غمسا حتى ترضى. حديث حسن رواه إمام النسائي حديث إنغنتشي من ذا الله يتي ما تنقي أن الجنة قاسنا سيكي كنا تكنزو annabi rahama yace mata na ƙwarai ƴan aljanna sune alwadud, matar da take mai soyayya izuwa ga mijinta, almutahabbibatu ila zawjiha, mijin yana son ta ita ma kuma tana son mijinta. Daga nan nake gaya wa iyayena mata, daga cikin rukuni na rayuwar aure mai daɗi mai inganci shine mace fa ta nuna wa mijinta fa tana son sa. Wannan dole ne ya rinka ganin abubuwa na ƙauna, tausayi, maganganu na kwantar da hankali. In yayi tafiya a bibici sha'aninsa, a ga ya isa lafiya, a tambaye shi me yake damunsa, a masa waya da daddare a ce ka ci abinci kuwa, dan Allah kar ka kwanta baka ci abinci ba, zai ga kina kiyarin dinsa, kina taking care of him, kina kulawa da shi. Ka sha maganin ka kuwa, in yana da wani magani da yake sha, a kira shi a ce na tunatar da kai ka sha maganin ka, zai ce wallahi Allah miki albarka har na manta ma zan kwanta. Kai kaza ka kula fa, kaji ka ga likita, ka san kana da ganin likita lokaci kaza, ya lura cewa kina lura da afiyar, je ka ka dawo al'amuransa. Alwadud almutahabbiba ila zawjiha fa zawjuha yuhibbuha li'annaha ta'ni bihi tu'na bihi, tana kulawa da mijinta, mahaifiyarsa ba ta da lafiya, kina yawan kula, kaji ka ga da hajiya, dan Allah ina so zan je in gaida hajiya, zan kai mata abinci, kina mata abin kirki ba wai ki rinka gaba da uwarsa ba. Duk matar da take gaba da uwar mijinta, wallahi mijinki ba zai so ki ba, ina gaya miki wannan, ya kamata ki sani. Kin mai da uwar mijinki kamar kishi yake, ba yanda za a mijinki ya kaunace ki. Kina lura da shige da ficensa, in lokacin baccinsa ya yi, kina cewa lokacin baccinka ya yi, kaga za ka fita aiki da wuri, ka je ka kwanta, ka huta da Allah, bar wayan nan, suna damunka masu wayan nan, ki lallabe shi, ki karɓe wayar ta, ki kashe ta, ki ce kwanta. Yadda za ki yi wa ɗanki yaro ƙarami, haka za ki yi wa mijinki, sai je na son ki. Da safe kafin ya tashi ya yi wanka ya shirya, kin gama shirya masa abincinsa, in ɗumame yake ci, kin yi mai ɗumamansa, kin gyara, kin kawo koko, kin kawo ruwa, har ma ɗan abin da ma bai san da shi ba, ɗan jona masa da shi. Miji yana so ya zo ya ga bakon abu, ba kai kai tafa ne ba ka ga an kawo maka. Ɗan soyayyen dankali haka a gefe da wata kaza, da ɗan ƙafar kaza da cinya haka lafiyayyu. Ya halatta ko a cikin kuɗin tafaninsa ne a rinƙa rage masa don a masa wannan hidimar. Duk na sha gaya muku wannan, ku rinƙa kulawa, sai ji yana son ki, kina lura da sha'aninsa. Alwadud kuma da abu ya same shi, sai ki je kamar ke ya samu kawai. In ba yi da lafiya kawai, sai ki nuna kawai ke ce ba ki da lafiya kawai. Ko da ku lafiya ki taras, kurin ke ma ki ce mai, ki nuna kamar ba ki a jin daɗi. Idan zai yi tafiya zai bar ki na ƴan satuttuka, ya gani a alamar jikinki, a alamar fuskarki cewa kina cikin damuwa saboda zai tafiya baki. Me yasa? Saboda ba kya son mijinki ya rabu da ke. Sai ga yana rarrashinki, in da ya yi niyyar zai wata ne, sai ya ce bari na yi sati biyu. Amma mutum ya zo zai tafi ana cewa je ka, yana sati nawa za ka yi, ya ce sati biyu, sai ce ba za ka yi wata ba, ai wanda ka yi wata, ana tura ka kenan. Ta wani yaro wai wata rana yake ce babansa, ya ce wallahi baba in ka tafi baka gidan nan sai mu ji daɗi, in baka gidan nan sai mu ji daɗi. Ya ce uwa ka nace, ya ce in na dawo fa, sai yaron sai ce da yake mai wayo, sai ce sai mu ƙara jin daɗi. Wato abinda yake nufi yaron nan, baban ya matsanta musu, baban ya takura. Idan ka wayi gari ƴaƴanka suna Allah Allah ka bar gidanka, to ya nuna fa kana fa da matsala. ya nuna akwai damuwa a cikin sha'aninka, to ke ma ki kula da mijinki irin waɗannan abubuwa na baku ne a matsayin misalai. Alwadud kenan. Akwai alwalud. Alwalud mai haihuwa, mace ta zama mai haihuwa, mai sha'awar haihuwa. Duk macen da take haihuwa za ta samu matsayi a idan mijinta in mijin kirki ne na ƙwarai ba mai kin haihuwa ba, saboda ƴaƴa suna daɗa ƙulla soyayya tsakanin uwa da mijinta. Ƴaƴa don koda wani abu zai faru sai ka tuna wannan ƴaƴan. Idan ka ga wannan ƴaƴan ka ga wani abu ne tsakanin kai da ita, sai ka ji ƙauna ta ƙaru tsakaninku. To shi yasa ake son mace ta zama mai haihuwa, ta haifa wa mijinta ƴaƴa da za ta yi musu tarbiyya islamiyya, da za ta ainihin wato kula da shi, ta kula da mijin ta hanyar ƴaƴan. Ba wai ki zo kina ƙin haihuwa ba, akwai matan da ba sa son haihuwa. Wai wata mijin ya aure ta, daga zuwa fa ranar farko sai ya fara ce mata shi fa wallahi gaskiya shi fa baya son yawan haihuwa haihuwan nan. Sai ta ce wallahi ni ma san ma kan duk abin da kace kana so, ni ma ce ni ma haihuwan nan bata dame ni ba. Kin ji ki mai shirme, kin ji ki ke me ribar ki a gidansa in baki haihu ba. Ki je baki haihu ba, ya zo ya haihu ya auro wata ta zo tana haihuwar kunika ta yi ta zuba ƴaƴa, ke kuma kina nan kina zaune kina tagumi. In ya mutu ta ci gadon ƴaƴanta su ci gado, ke kuma a barki da ɗaya bisa takwas. Ɗaya bisa takwas ɗin ma sai an kacaccana da ke da kishiyoyinki, ribar ki samu haihuwa da mijinki. Wata ta zo tana fatawa ai mijinta baya son haihuwa, ai wallahi ita ta rasa yadda za ta yi, ya ta dura mata magani. Shi fa wannan mijin saboda tsabar kula irin tasa ɗan zamani, wallahi ƙwayoyin hana haihuwar shi yake hambuɗa mata kullum dare. Kaki sai ya ce ina maganinki, sai ta ɗauko sha a gabana ko ya ɓare ya hambuɗa mata ya ce zuba ƙwayoyin da suke hana haihuwa. In allura ne shi zai ɗauke ta da kansa ya kai ta a yi mata allura ta hana haihuwa. Allah da hikima irin tasa, sai ku gashi matan nan kuma ta ɗauki cikin duk ƙwayoyin da ake hambuɗa mata kuma ta ɗauki cikin. To wai shi ne ta shiga damuwa cikin tashin hankali saboda kurin ta samu ciki. Wai me gidanta baya son haihuwa, wai ta zubar na ce ko da wasa. In ya zo ya magana ya gama bararansa ya gama faɗa, ki ce Allah baka haƙuri, abu ne da Allah ya ƙaddara, yaya zan yi? Je ki zubar, ki ce a'a malamai sun hana ba a zubar da ciki. To wannan ma yana faruwa. Ku duba abin da Annabi ya ce, mace ta zamanto alwalud, amma kuma mazan zamani wasu ba sa son haihuwa. Wannan akwai haɗari ƙwarai-ƙwarai da gaske. Al'a'udu bil'ain da kuma hamza, ita ce matar da ta'udu ala zawjiha bin nafa, tana kawo wa mijinta amfani. Kullum alheri yake samu a tattare da ke ba sharri ba. Kin jawo masa asara, kin jawo masa baƙin ciki, kin jawo masa ɓacin rai. Ke kan ba matar kirki bane ba, baki zama al'a'udu ba, mai jawo mijinta amfani. Kuma irin matar nan ta kirki, in ji manzon Allah, ita ce matar da take cewa ba zan taɓa yin bacci ba sai har in ka yarda da ni. La azuku ghamsan, ba zan yi bacci ba wallahi idan kana fushi da ni. Matar kirki ita ce matar da idan mijinta yana fushi da ita wallahi ba ta iya bacci. Kwana take idanta tar saboda mijinta yana cikin ɓacin rai da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace takan dauki hannunta ta dora akan hannun shi. Wannan wani sirri ne na mallakar miji. Ki dauki hannunki ki dora akan hannunsa, ki rike ki dafa hannunsa, ki ce wallahi ba zan iya bacci ba sai kai min afuwa, kai min arziki, ka yafe min, kai hakuri. Wallahi sai kiga yana hawaye, saboda me? Kin shiga zuciyarsa, kin yaƙi zuciyarsa. Haka Annabi ya faɗa, wa tada hatta tada yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la azuqu ghamsan hatta tarda, ba zan taɓa bacci ba sai ka yarda da ni. Ya Allah ka sanya mu cikin matan ƙwarai, ka sanya mu cikin mazan ƙwarai. Allah ka gyara mana iyalanmu, ka gyara mana matanmu. Wannan shine darasinmu na farko mai suna matar ƙwarai. anan zan dakata wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai tambayoyi in hizba sai ka tambayoyi insha Allah sai mu amsa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh